sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum. Barkanku da asuba da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa tare da Alheri Grace Abdu da saura abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. Yau Alhamis 28 ga watan Oktoba na shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Alheri da kanin labarai.
To Hafiz, da karan kasar Sudan sun kama wasu masu zanga-zanga a birnin Khartoum jiya Laraba da suka hada da 'yan gwagwarmayar demokradiyya uku, yayin da babban bankin duniya da kuma kungiyar tarayyar Afirka suka dauki matakan matsin lamba kan shugabannin juyin mulkin na ranar Litinin. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya faɗa cewa ya bada umarni a gudanar da cikakken bincike kan janyewa Amurka daga Afghanistan da aka yi cikin yamutsi a watan Agusta da ya kawo ƙarshen yaƙi da ta'addanci da Amurka ta yi a ƙasar na tsawon shekaru 20. Kana ƙasar Iran ta bayyana jiya Laraba cewa za ta koma kan teburin tattaunawa da manyan ƙasashen duniya a ƙarshen watan Nuwamba kan ayyukanta na inganta ƙarfin uranium.
Kanin labaran kenan. A Najeriya, masana tattalin arziki sun fara tsokaci kan dalilan da ya sa darajar kuɗin naira ke faduwa a kan dalar Amurka.
Duk ƙasar da ba za ta iya samar da wadatattun kayayyakin da take bukata a cikin gida ba, to wannan ƙasa fa tana da matsala ba. Ba za ta taɓa samun darajar kuɗi da yake a tsaye waje ɗaya, wato stable currency ba.
Bayan nan kuma muna tafa da rahoto kan taron inganta fassara yayin amfani da harsunan gida da ake gudanarwa a Jami'ar Bayero ta Kano. Kama kowace rana Alhamis, yau ma muna tafa da shirin domin iyali wanda Alheri Grace Abdi ke gabatarwa. Amma kafin nan, sai ku gyara zama ku sha labaran duniya kashi da farko.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Dakarun tsaron ƙasar Sudan sun kama masu zanga-zanga a birnin Khartoum jiya Laraba da suka hada da 'yan gwagwarmayar demokradiyya uku, yayin da babban bankin duniya da kuma kungiyar tarayyar Afirka suka dauki matakan matsin lamba kan shugabannin juyin mulkin na ranar Litinin. Shaidu sun ce jami'an tsaro sun yi harbi da barkonan tsohuwa kan masu zanga-zanga, suka kuma kama su yayin da suke cire shingaye da aka kakkafa a babban birnin ƙasar. Yan gwagwarmaya daga jam'iyyar Umma, jam'iyyar siyasa mafi girma a ƙasar Sudan, suna daga cikin waɗanda aka tsare. Yan gwagwarmayan da aka kama, waɗanda dukansu suke kushewa juyin mulkin, sun haɗa da shugaban ƙungiyar ƙwararrun ƙasar Sudan Ismail Altaj da shugaban jam'iyyar Umma Sadiq Almadi da tsohon mai ba Prime Minister shawarwari kan harkokin sadarwa Khalid Al-Silaik. A halin da ake ciki kuma, kungiyar tarayyar Afirka ta dakatar da Sudan daga ayyukan kungiyar har zuwa lokacin da za a maida iko ƙarƙashin gwamnatin farar hula, bisa ga cewar sanarwar kungiyar. An rufe cibiyoyin kasuwanci da dama a Sudan sakamakon kiran da aka yi na shiga yajin aiki, da likitoci da kuma ma'aikatan mai suka ce za su shiga don nuna goyon bayan gwamnatin da aka hamɓare. Ma'aikatan banki su ma sun shiga yajin aikin. Amurka tana shirin haɗa hannu da abokan ƙawancenta wajen gabatar da wani tsarin harkokin tattalin arziki na haɗin gwiwa da ƙasashen yankin Pacific, bisa ga sanarwar da Fada White House ta fitar a jiya Laraba, yayin da shugaba Joe Biden ya sake shiga hulɗar diflomasiyya da ƙasashen gabashin Asiya tare da halartar taro ta yanar gizo da manyan ƙasashe masu ikon faɗa aji a gabashin Asiya. Fada White House ba ta yi wani ƙarin haske a kai ba, sai dai kawai ta ce tsarin zai taimaka wajen ƙarfafa manufofinmu a fannin harkokin cinikayya da tattalin arziki da fasaha da kuma hanyoyin samar da kayayyaki da rage hayaƙi mai guba da sauran ɓangarori da gurorinmu suka zo ɗaya. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya faɗa jiya Laraba cewa ya ba da umarnin gudanar da cikakken bincike kan janyewar Amurka daga Afghanistan da aka yi cikin yamutsi a watan Agusta da ya kawo ƙarshen yaƙi da ta'addanci da Amurka ta yi a ƙasar na tsawon shekaru 20. Amurka da abokan ƙawancenta sun samar da jirage cikin gaggawa da suka kwashe sama da mutane 124 da suka hada da farin kaya da 'yan ƙasar Afghanistan da kuma waɗansu. Nan da nan kuma kungiyar Taliban ta kwace ikon mulkin Afghanistan, yayin da shugaban kasa Ashraf Ghani ya tafi gudun hijira daular Larabawa. Sai dai an bar dubban yan kasa Afghanistan da suke da alaka da mamayar Amurka kasar su bayan kwashe mutanen. Duk da yake daga baya waɗansu sun samu ficewa a cikin watanni biyu da suka shige, an kashe sojojin Amurka 13 yayin kwashe mutanen a wani harin bom da kungiyar IS ta Afghanistan ta kai. Babban jami'in diplomasiya na Amurka bai yi ƙarin haske akan binciken ba.
Madalla an jima kadan Alheri za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya kashi na biyu, amma kafin nan bari mu bude taskar rahotannin mu. A yayin da farashin dala Amurka ke cigaba da tashi a kasuwannin bayan fage na Najeriya sakamakon matakin daina bawa yan canji kudi da babban bankin kasar ya dauka, darajar naira dai na cigaba da faduwa, ganin cewa a halin yanzu bankuna kadai ke bawa mabukata matafiya da kuma yan kasuwar canji. Sai dai masana na alakanta lamarin da yawan dogaro da kayayyakin waje da ake shigo da su cikin kasar. Daga Abuja ga rahoton da wakilin Shamsiya Hamza Ibrahim ta hada mana.
Samun dala ga masu tafiya don gudanar da kasuwanci da neman lafiya ko ilimi daga bankunan Najeriya abu ne da ke cike da sharuɗi da suka hada da bada wasu takardun shaidar bukatan hakan, wanda a wasu lokutan dole mutum ya je nema a kasuwan yan canji saboda bukatar gaggawa. Masana dai na danganta tashin kayayyaki a kasuwannin kasar bisa ga faduwar kudin naira sakamakon yanda ake shigowa da yawancin abubuwan amfani daga kasashen waje. Kwararre kan sha'anin tattalin arzikin kasa Kasim Kurfi ya bayyana cewa
yanzu muna da mota honan sama da miliyan 20 a kasar nan, amma babu da kamfanin da ke yin taya. Taya ho is consumable, in kika sa mota ki taya baki shekara biyu dole sai kin saki, kuma ba ɗaya zaki sa ba, minimum shine 4. To ki duba motocin da ke yawa a ce wai nan kasar yau dollar ta mutu, machine ta mutu, gane suna yi. Ya za a yi a ce maraja da kasar a kayan kasashen waje? Gaskiya al'amari shine bamu ma da option, kuma laifin mu mutanen mu ma ba sa aje kudin su da naira, suna aje shi da dala. Inda za a gaya maki dalar da yan Najeriya da suke da ita a cikin bankunan Najeriya da hankalin ke tashi, kuma sun yi ta san wannan.
Shi ma masanin tattalin arzikin kasa Dr. Isa Abdullahi ya halakanta yanda yan Najeriya ke nuna bajintan siyan kayan waje akan na cikin gida.
Tsarin yanayin yadda tattalin arzikin Najeriya yake, wato wanda tattalin arziki ne wanda zaki iya ce a dai dogara da abubuwan waje gaba daya, saboda yadda muka lura da ko sai an siya man fetur din mu, mu kuma mu dauka kusan duk abin da zamu yi amfani da shi mu je mu siyo ruwa, to sai zamanto gaba daya kusan kowai namu ya ta'allaka da abubuwan kasashen waje. Saboda haka zai zamanto duk kasar da ba za ta iya samar da wadatattun kayayyakin da take bukata a cikin gida ba, to wannan kasa fa tana da matsala fa. Ba za ta taba samun darajar kuɗi da yake a tsaye waje ɗaya, wato stable currency ba, sabila da abubuwan waje jirran da suka tashi na Najeriya ya tashi, kuma ko bai tashi ba saboda mu mun fi bukatar kuɗaɗen wajen dalar.
Ko yaya ɗan kasuwa ke ciki game da tashin farashin dala?
Ina na Zainab Abdullahi sai ta kiya mu ɗan kasuwa ba ƙaramin ƙalubale muke fuskanta ba akan hawa na dala. Mu muna kawo kaya daga ƙasashen waje saboda samun inganci na kaya, gaskiya ba ƙaramin ƙalubale muke fuskanta ba, kuma yana taba mu sosai da sosai. Da yawan mu ɗan kasuwa ta wannan bangaren muna karyewa, muna rasa kwastomomin mu.
Kai kana sayan dala 160, ka dan yanzu kana saya 570, to dole ne in ka tashi zuwa wajen sayan kaya kiga akwai damuwa sosai, saboda kayan da zaka so da in zaka je ka so kayan dala 100 ne, yanzu sai ka sa dala 200 kusan 200 zaka so wannan kayan. Abin da yasa mu muna ganin kamar laifin gwamnati ne yayi, gwamnati ta hana ba wa dan kasuwa dalan nan, to ke ga dole kuma dalar tana ta kara kudi ne, ba mu san iya yadda abin zai tsaya ba.
A baya dai babban bankin Najeriya ya ce zai hukunta duk wanda aka samu da laifin amfani da takardun bogi wajen samun kudin dala, bayan samun labarin wasu mutane da ke amfani da wannan damar don samun kazamar riba. A halin yanzu dai farashin dala a kasuwannin bayan fage ya kai naira 570 akan kowace dala, wanda ya haifar da gibi akan yanda bankuna ke bada nasu kan naira 415. Shamsiya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Shamsiya Hamza Ibrahim, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Alheri ta dawo da labaran duniya kashi na biyu.
Kasar Iran ta bayyana jiya Laraba cewa za ta koma teburin tattaunawa da manyan kasashen duniya akan ayyukanta na nukiliya a ƙarshen watan Nuwamba. wani kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya ce ma'aikatar tana sanar da rahoton sai dai ba ta da wani ƙarin haske akan sabon shirin tattaunawa da sauran kasashen da ke cikin kungiyar da aka kafa a shekara ta 2015 da dukkan kawo ƙarshen ayyukan nuclear Iran da ake kira JCPOA a takaice. A shekara ta 2015 aka kulle yarjejeniya da ta hada da kasashen Amurka da Burtaniya da Faransa da Jamus da Rasha da China da kuma kungiyar tarayyar Turai. Sai dai tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya janye daga yarjejeniya a shekara ta 2018 ya kuma sake kakabawa Iran takunkumin harkokin tattalin arziki. A wancan lokacin Trump ya ce sharidan da ke cikin yarjejeniya ba su da tsauri da za su hana Tehran ci gaba da ayyukan samar da makaman nukiliya. Tun wancan lokacin Iran ta ce aikinta ya kai karfin kashi 60 cikin 100 amma bai kai kashi 90 cikin 100 da ake bukata na kera makaman nukiliya ba. A lokutan baya Iran ta sha musanta cewa tana kokarin kera makaman nukiliya ne, ta ce aikinta na zaman lafiya ne. Shugaban Amurka Joe Biden ya ce a shirye yake ya sake tattaunawa da Iran idan ta kiyaye yarjejeniyar ayyukan nukiliyar da aka kulla ta kuma daina inganta karfen uranium. Daga ƙarshe ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta sanar jiya Laraba cewa ta bada takardar fasfo ta farko da aka sawa alamar da ta nuna mai fasfo din baya amfani da jinsin mace ko namiji. A sanarwar da aka wallafa a shafin intanet na ma'aikatar, kakakin ma'aikatar Ned Price ya ce wannan ya biyo bayan alkawalin da sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya yi a watan Yuni na samar da ƙarin jinsi na uku domin tabbatar da cewa an kyautata wa 'yan luwaɗi da madugo Amurkawa ba tare da nuna masu wariyar jinsi ba. Price ya ce ma'aikatar za ta ba da wannan dama ga duka masu neman takardar fasfo da zarar an kammala tsarin a farkon shekara mai zuwa. Ma'aikatar za ta kuma samar da wannan bayani a shafinta na intanet. A bayanin da ta yi wa kamfanin dillancin labarai na Associated Press jiya Laraba, Jessica Stan, jakadiyar Amurka ta musamman kan 'yancin 'yan luwaɗi da madugo, ta ce wannan wani tarihi ne da ya isa biki. Ta ce sun samar da takardun tafiyar bisa ga yadda ake rayuwa a zahiri. Ta ce akwai waɗansu da ke rayuwa ta daban da ba sa cikin jinsi biyu da ake amfani da su a da. Stan ta shaida wa kamfanin dillancin labaran Associated Press cewa ofishinta yana shirin bayyana abin da Amurka ta yi a tattaunawar shi da sauran kasashen duniya. Ta kuma ce tana begen ganin wannan zai zaburar da ƙarin gwamnatoci su samar da wannan damar zaɓin.
A gaida Alheri Grace Abdu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Za mu rufe taskar rahotannin namu a Najeriya, yayin da kafofin sadarwa na zamani ke ci gaba da samun karɓuwa tsakanin jama'a musamman matasa saboda ci gaban fasahar sadarwa. Zangayen nazarin aikin jarida ta jami'ar Bayero Kano tare da haɗin gwiwa da gidauniyar MacArthur sun shirya taron inganta fassara yayin amfani da harsunan gida. Daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari.
Taron da yana zuwa ne a daidai lokacin da fassara yayin amfani da harsuna ke fuskantar kalubale musamman a kafofin labarai na zamani. Yadda aka rinka karawa juna ilimi kenan tsakanin mahalarta wannan taro na yini uku da ke gudana a nan Kano tare da karin haske game da siga da rabe-raben fassara da kuma kalubalanta. Farfesa Umar Fati da ke zaman jagoran shirya taron ya fayyace abinda ake muradin cimmawa.
Taro ne na malaman jami'o'i da kuma masu aiki a gidajen radio da television domin a dubi yanayin amfani da harsunan mu na gida a gidajen radio da television da kuma na social media din a kasar nan. Haka kuma mu ga yadda yanayin fassara yake, yadda ake fassara labarai daga Turanci zuwa Hausa da kuma yadda ake fahimtar da jama'a. So mu a jami'o'i mun fahimci cewa ya kamata a ce mun inganta yadda ake horar da ɗalibai yadda za su yi amfani da harsuna na gida musamman mu da muke aikin fannin jarida, domin in ka lura za ka ga muna horar da ɗalibai amma kuma ba ma shigar da gefen harsuna a ciki.
dama dai shehunnan malamai da ke koyar da kimiyyar harsuna da kwararru akan aikin jarida da fassara sun dade suna tsokaci akan yadda wasu daga cikin ma'aikatan yada labarai ke gurbata ma'ana kalma ko jumla yayin da suke fassara ta zuwa harshen gida. Farfesa Hafiz Iko ya kasai shi ce shugabantar sashen nazarin koyar da harsunan Najeriya a Jami'ar Bayar Kano.
Akwai matsala wato kamata yayi duk dalibi da yake nazarin aikin sadarwa ko aikin jarida kamata yayi a ce ya dauki wani course na harshe domin shi aikin jarida yana da fadi. In mutum yana so ya kware akan aikin jarida ko yana so yayi aikin fassara a cikin aikin da zai na jarida ko na aikin sadarwa to lalle ya zama dole ya zama yayi wani course na harshe musamman ya kamata a ce yayi course akan aikin fassara.
To sai daga alama kwararru a fannin nazarin harsuna da na tsangayar aikin jarida da sauran masu ruwa da tsaki sun kama tafarkin magance wannan matsala.
To gaskiya daga abin da aka gabatar an bude shafi ne kuma dama Jami'ar Bayero mun saba da fitar da abin da kusan jami'o'i suke koya don haka muna fatar wannan abin da muka kulla zai dore kuma ai da can ma su kansu sashen da ake koyar da aikin jaridar tsangayar mu daya da su daga baya ne aka fadada don haka zamu hada karfi da karfi ba zai tsaya ga wannan taron ba na tabbatar domin kamar da yanzu jami'o'i da manyan makarantu da suke koyar da aikin jarida ana kokarin tsara sabon manhaja na tabbatar za a sako waɗannan al'adu da ɗabi'u da harsunan gida a cikin waɗannan manhaja da za a gyara.
Dr. Ibrahim Garba Safitima kenan shugaban cibiyar kwararru kan fassara da aikin tafinta ta Najeriya. A gobe Juma'a ne idan Allah ya kai mu ake sa ran kammala wannan taro na yini uku. Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
A gaida Mahmud Ibrahim Kwali, kada a manta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron matashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baro ki ka san ka baiwa
masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Wani abin da ya fara zama ruwan dare tsakanin ma'aurata musamman matasa da yan boko shine yawan mace-macen aure. Yayin da kasashe masu tasowa iyaye suke shiga tsakani da nufin sasanta ma'aurata idan aka samu sabani da ke barazana ga dorewa auren. Kasashen da suka ci gaba sukan nemi taimakon kwararru domin samun maslaha. A yau shirin domin iyali ya gayyaci kwararru a fannin zamantakewar al'umma musamman ma'aurata da nufin ba da gudunmuwa ga wannan yunkuri. Muna kuma tare da malama Maryam Lemu da kuma barista mai nasara Kogo Faskari. A cikin tattaunawar da wakilinmu Halima Abdulrauf ta jagoranta, Maryam Lemu ta fara da bayyana abin da take gani yake janyo yawan mace-macen aure.
Lallai problem ɗin da muke dealing with yanzu mutane suna ɗauka al'adan ƙasa da ba namu ba suna shigar da shi cikin gidansu kuma suna ɓata addinin musulunci da yadda ya kamata mu yi tafiya da shi. To wannan wai su ana gani kamar wayewa kenan yadda kika faɗa za ki ga an ɓata kuɗi an ɓata lokaci an shiga har planning committee na buki amma ba na aure ba ba na zaman lafiya ba daga mazanmu zuwa matanmu dukansu. Ni problem ni nake gani shine tun suna karami ba ma koya musu abin da ya kamata su sani na cikin addini yadda zamu zauna tare da juna. Mutanen da mai gidana da ni muke counseling a lot of them muna tambayan su inda kuka yi kuskure ya aka yi ba ku bi abin da Allah ya ce yake son ku yi ba sai kiga su ce ba su ma san menene ba rights and responsibilities din na couples abin da Allah zai tambaye mu ne ma amma kiga tun suna yara ba a koya musu ba har iyayen ma su karan kansu ba su sani ba. To for us mu mun ga cewa foundation thing is wrong. Because from the very foundation, idan za mu zauna mu bi yadda Allah ya so mu bi mu harka da juna kuma yadda Annabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yayi da matan shi har yaran shi wallahi dai na san 90% of problems da matsaloli da ake samu yanzu a cikin aure ba zai fito ba. So cikin problems kuma da ni na take kawo matsala shine yaran mu of course ba su tashi ba abinda muka ce su yi ba za su yi abinda suka gane ne. To in har gidan da suka tashi ba su ma ga yadda zaman lafiya yake ba sun ga iyaye suna fada ba su murmushi ba su hira da juna ba su zama as a couple ko da ma polygamous relationship take take ko da ana polygamy in Hausa
wato abin da ake nufi aure da mace ta zo ta samu sauran mata miji mai mata
yawa. To idan muka cika haƙin mu da ya kamata mu cika wa matan mu haƙin su dake kan mu ko mazan mu wallahi ko da mata hudu ne insha Allah za a samu zaman lafiya ba wai ba za a dan samu matsaloli ba ba cika haƙin nan da Allah zai tambaye mu shine foundation din. So for me my focus cikin wannan abubuwan da nake koyarwa shine mu san me rights din mu da responsibilities me haƙin da miji mu ke da kan mu me haƙin da mu muke da kan mazajen mu ko cika wannan dan Allah zai tambaye mu kuma karshen ta idan ba mu cika ba akwai problem a gaban mu sai muka koma gurin Allah. So mu fara da wannan sai kuma me kuma muke bukata me kuma ya kamata mu koya batun halin mu hali kyakkyawa a lot of us mun focusing yara mata muna ce musu idan baki kaza ko baki koya wannan ba miji ki fa ba zai so ki ba to mazan fa mu matan babu abinda mu ma muke nema ne a wurin mazajen mu take ga ba a koya ma mazan wannan ba sai su ma su zama ma matan problem. But yanzu biggest challenge da naga muke facing focus din mu ma ya tashi ya bar wannan ana wani feminism ana manta cewa dukkan mu karshen ta zamu koma gaban Allah kuma idan ba mu cika abubuwan da ya kamata mu cika ba as muslims ma mazajen mu ko matan mu nan ne matsala zai taso a cikin relationship. So there are abubuwa da yawa da ya kamata mu sani we covering da yaran mu kafin su shiga aure kuma problem din da yawan su ma ba su sani ba balle su ce za su iya koya ma yaran su.
To Barista bari mu koma gare ka a tsawon lokaci da kake wannan aikin sasantawa ko kuma bada darasi game da zaman aure ko me ka fuskanta a cikin yadda mutane ke mu'amala aure musamman a yau.
To abinda na fuskanta wato tun farko ne ake kashe auren tun kafin ma a daura aure.
Na'am.
Kuma na daura aure ake kashe aure saboda fahimtar shi aure din tun farko ana juya shi a baibai.
Na'am.
Aure ibada ne amma da yawa suna dauka aure a matsayin rayuwa ne. Dan ka dauki aure a matsayin rayuwa to za ka yi kokari koyon shi ne ka gani menene zai kawo maka jin dadi me zai kawo bukatar zuciyarka me zai daidai da ra'ayinka. Dan ko ka dauke shi akan matsayin ibada ne to za ka san cewa yana gaba da kai domin akwai ka'idoji da sharuɗoɗi da aka shirya tun farko. A al'adar arewacin Najeriya kuma a al'adar musulunci ana bukatar a yi bincike kafin a yi aure ma'ana a samu abin da ake kira da turanci courtship a kasance ana neman aure kana zuwa kuna kokarin daidaituwa ku samu fahimtar juna. To tun anan sai neman aure ya taho da karere-karere neman aure ya taho ba da gaskiya ba neman aure ya taho tare da tushe wanda yake na wasu al'adu wanda ba su daidai da inda za a yi zaman auren ba neman aure kuma ya taho kuna yin shi kuna tuntuɓa kuna neman shawarar waɗanda suke waje. Do aure idan ya kasance shawara da ake nema na zamantakewa ya wuce tsakanin miji da mata har an nemi a sa wasu su zo su rika ba da shawara ko da iyaye ne to an ji hanya wanda yake auren zai lalace. Kuma aure shi tun farko magana ce ta a tsaye da gaskiya idan ka tsaye da gaskiya to ka san cewa Allah na ganin ka kuma ka san cewa abinda ka shirya kenan ka fito ku yi magana daidai ka kokari ka gani cewa wannan nauyi na ibada wanda zaka dauka daga Allah ba wai zaka yi ne domin kawai ita ka faranta mata rai ko kuma ta so ka ba a'a abu ne wanda yake kai tsaya kai la'akari da meye karfin tattalin arzikin ka menene wayewar kanka daidai da zamanin yau daidai da fahimtar ka yaya darajar inda ka fito da darajar gidan da ka fito to waɗannan abubuwa ne waɗanda suke a rika la'akari da su maimakon a yi tunanin aure na fuskar jari na fuskar kawai a yi rayuwa a zamantakewa a ji daɗi ko a samu wani ɗaukaka. To da yawa inda ake barin abin kenan sai a zo a yi aure sai ka ga an yi aure amma kuma zamantakewar ta gagara saboda akwai gibi mai girma tsakanin al'adun da kuma tunanin waɗanda suke nan wurin. To abin da yake faruwa kenan da yawa cewa kuma iyayen sai su zama da anya aure sai su koma gefe guda sanar da hannun su su kyale miki da mata su a zama su za su shirye taswirar su to wannan ba haka bane ba akwai bukata shine fahimta tsakanin mutum namiji da mace akan dauki shekara 40 kafin a gama fahimtar juna to saboda haka aure na bukata hakuri sadaka ko aure na bukata idan aka ji wani abu ba a fahimta ba ai kokarin yin bincike a rika tattaunawa ana yin musayar ra'ayi tsakanin juna miji da mata musamman ma lokacin da kuke kawunan ku guda biyu suna akan filo daya to a lokacin ku rika yin shawara wadda take zuciya da zuciya ta tsakani da Allah ta gaskiya da kuma tabbatar da amana kuma ku yi yakini da juna ba wai in kun yi magana tsakanin ku ɗayan ku ya nemi ra'ayin wani wanda yake wajen gidan ba akan wannan magana da kuka tattauna to akwai bukatar sirrin juna akwai bukatar amincewa da juna akwai bukatar dauriya da hakuri da zamani meyuwa yana da shi da yanzu baya da shi meyuwa ita tana da kyau da yanzu kaga ta haihu daya biyu uku kaga ta rakwabe ba ta da kyau kamar yanda take da saboda haka idan kai juya yana kallon wata kai kokarin zaka jawo wata ka kawo a gida ba tare da karfin arzikinka ya karu ne zaka iya daukan mata biyu ko mata uku ba ko kuma saboda wani abokinka yayi kai ma shikenan sai kana tsalle kana tunanin kai ma kai ko kuma ya auro yar gidan wani kai ma kana tunanin ka auro yar gidan wani to duka wadannan abubuwa sune abin da nake nufi da cewa tun kafin a daura auren ake kashe auren sai dai a zo kawai a yi zama na dan lokaci na jarabawa daga karshe kuma ka ga daidaituwa ta haihu ya saboda bambancin halayya saboda bambancin zuciya ta hakuri saboda bambancin akido saboda bambancin manufa saboda kuma gaba daya ma manufa auren ta bangare guda biyu an sa ta fuskar yaya ne za a ji dadin rayuwa ya za a iya zama na jin dadi ba wai yaya za a yi shi a matsayin hanya wanda take za a yi biyayya ga Allah subhanahu wataala ta zama hanya da za a iya shiga aljanna wanda sakamakon ta sai bayan ma ka mutu ba to da yawa ba abin da ake tunani ba kenan a zamanin yanzu
na'am to gashi duk kun fayyace matsalolin wanda yawanci yadda suke kenan a zamanin mu na yau da muke ciki musamman ga mu matasa bari mu koma ga malama Maryam Limu a tsawon wannan lokaci da kike wannan aiki shin akwai wani abu daya da kike ganin yasa ma'auratan yanzu su ba sa iya jurewa ga zaman auren nasu akan nada
alhamdulillah ina so ma kafin ma in answering question din ki abinda shi barista ya faɗa batun aure ibada ne kin san babban kuskure da mutane da yawa suke yi suna gani kamar ran da aka daura auren nan shikenan sun cika rabin addinin su and I really appreciate abinda shi ya faɗa domin yadda muke ibadan sallah yadda muke ibadan sadaka zakat zuwa hajj da sauran su iman din mu ba mu tunani cewa Allah ya ce auren nan cika haƙin mu a aure shine cika rabin addinin mu sauran fa a tara su duka tare fa rabi ne kawai amma ba mu kokari mu tabbata cewa ilimin da zamu samu kan sanin yadda zamu zauna da mazajen mu da matan mu muna da shi yadda ya kamata
nan kuma zamu dasa aya a yau sai mako na gaba mu dora inda muka tsaya yanzu a madadin bakin namu barista bai nasara kogo faskari da malama Maryam Lemu sai kuma wakiliyar mu Halima Abdul Rauf da ta bada gudunmuwa ga nasara wannan shirin da kuma Jumbe Hamza da daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa
kai mata sune duniya sune dadin duniya mata sune duniya sune sarakan duniya komi dan su muke ashe mu maza ba
to madalla a gaida alheri yanzu kuma sai labarai a takaice
to Hafiz da karan tsaron kasar Sudan sun kama wasu masu zanga-zanga a birnin Khartoum jiya Laraba da suka hada da 'yan gwagwarmayar demokuraɗiyya uku yayin da babban bankin duniya da kuma kungiyar tarayyar Afirka suka dauki matakan matsin lamba kan shugabannin juyin mulkin na ranar Litinin sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya faɗa cewa ya bada umarni a gudanar da cikakken bincike kan janyewa Amurka daga Afghanistan da aka yi cikin yamutsi a watan Agusta da ya kawo ƙarshen yaki da ta'addanci da Amurka ta yi a ƙasar na tsawon shekaru 20. Kana ƙasar Iran ta bayyana jiya Laraba cewa za ta koma kan teburin tattaunawa da manyan ƙasashen duniya a ƙarshen watan Nuwamba kan ayyukanta na inganta ƙarfin uranium.
To ban sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi a misalin karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato 7 kenan agogon GMT da Ghana za ku josa abokanan aikin mu daga jamhuriyar Nijar da wani sabon shirin kafin mu sallama da ku muna miƙa sakon gaisuwar ta'aziyya ga kungiyoyin 'yan jarida jamhuriyar Nijar sakamakon rasuwar malama Buli Adamu ta gidan talabijin na Bonferi da ke birnin Yamai sai wata gaisuwar ta'aziyya bisa rasuwar Fanna Brie Kasun ta gidan rediyon ORTN da kansu waɗanda suka rasu jiya Laraba. Allah ya ji kansu da rahama, amin. Yanzu a madadin Alheri Grace Abdi da tsaya na gabatarwa, sai kuma Solomon Abu da ya hada sautin, da ma injiniyan mu na yanzu, ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.